Da godiya da kirarin su tabbata ga Allah, kira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama. ‘Yan uwa musulmi, abinda muke magana a kansa a wannan hutuba ta yau shi ne lalacewar tarbiya ko barazanar rushewar tarbiya a cikin al’umma. Tarbiya da kyawawan ɗabi’u wanda babu wata ƙasa da ta samu ci gaba a tarihin kafuwar duniya face sai da ta rungumi waɗannan kyawawan ɗabi'u. Kyawawan ɗabi'u ne a cikin kowace irin al'umma, kowace irin al'umma, sawa'un tana addini na musulunci ko bata addinin musulunci, ta yarda da cewa waɗannan ɗabi'u kyawawa ne, kuma ta yarda da cewa al'umma ba za ta ginu ba, ba za ta zama wata al'umma da za ta yi alfahari da kanta ba, ta zama mai amfani a cikin rayuwar ɗan adam sai ta siffantu da waɗannan ɗabi'u. Mai faɗa yana cewa ala innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahab. Kowace al'umma ba wani abu bane al'umma sai kyawawan ɗabi'u. Yayin da suka rasa kyawawan ɗabi'u to wannan al'umma ta zo ƙarshe. Walasta bi'amirin bunyana qaumin idza akhlaquhum kanat kharaba. Ba za ka taɓa tayar da ginin wata al’umma ba, matuƙar kyawawan ɗabi’unsu sun zamanto a rushe suke. A yau muna ganin musulunci wanda shi ne addinin da ya fi kowane addini, shi ne tsarin da ya fi kowane tsari zuwa da tarbiya, tarbiya ta zuciya, tarbiya ta mu’amala, tarbiya ta zamantakewa. Shi ne addinin da Allah ya yi annabin da ya zo da shi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim. Shi ne addinin da annabin da ya zo da shi ya ce innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. An aiko ni don in cika kyawawan ɗabi'u. Ya nuna cewa aikensa ma da Allah ya yi wo, ya yi wo shi ne don ya cika waɗannan kyawawan ɗabi'u, kyakkyawar tarbiya. Addininmu da yake cike da wannan, annabi yana cewa akmalul mu'minina imanan a hasinuhum akhlaqan. Muminin da ya fi kowa cikar imani shi ne wanda ya fi kowa kyakkyawar ɗabi'a, ya fi kowa hali nagari, wannan shi ne ya fi kowa kamala a cikin mumini. Amma a yau muna ganin irin barazana da tarbiya take fuskanta a bainar jama'a musulmi, ba wai a ƙasar da ko a cikin al'ummar da ba wata musulmi ba. Wannan kuma ya faru saboda dalilai masu yawa. Daga cikin dalilan akwai yaƙi na tunani da ƙasashen yamma suke tusawa ƙasashe masu tasowa, musamman ƙasashen musulmi, su canza musu ƙwaƙwalwa da tunaninsu, su tusa musu wani tunani daban, karkatacce, bauɗaɗɗe, kifaffe, domin su lalata musu tarbiya. Daga cikin abin da yake lalata tarbiyar, abin da muke ganin ya watsu ko ina da ina na munanan ɗabi'u, na munanan ɗabi'u, na lalacewar tarbiya da za ka same ta a cikin wurare daban-daban, wanda a yau muke ganin kafofin watsa labarai na kallo da na sauraro da na karantawa suna ɗaure ma wannan tarbiyar mara kyau gindi, suna ƙoƙarin kuma yaɗa ta su ba ta gurbin zama a cikin al'umma. Duk inda ka leƙa, duk inda ka duba, za ka ga ƙoƙari ake yi a tusa wata tarbiyya mara kyau a cikin zukatan matasa, mazansu da matansu. Aiki suke ba dare ba rana ta kafofin watsa labarai, ta kafofin zamani na sadarwa da muka sani a yau. Suna ba da gudunmawa mai tsoka wajen lalata tarbiyyar al'umma. Daga ciki akwai ainihin raunin addini a cikin zukata. Ruko da addini da aiki da shi yana rauni saboda yawan jahilci da ya mamaye cikin al'umma. Mutane suna da'awar musulunci amma ba su san shi ba, ba su tsaya sun karanta shi ba, ba su saurare shi ba, saboda haka suna yin abin da suka ga dama kuma suna cewa su musulmi. Wannan lalacewar ruko da addinin ya taimaka wajen lalacewar tarbiya cikin al'umma. Daga cikin abin da ya taimaka watsi da ainihin hukumomi na ilimi da makarantu na ilimi da suka yi watsi da suka yi da sha'anin dasa tarbiyya a cikin zukatan ɗalibai. Makarantu a yau sun zanto mafiya yawancinsu wuri ne na assasa ɓarna da fasadi da badala. Maimakon yaro ya je a sa masa kyawawan ɗabi'u a tarbiyyarsa a zuciyarsa, sai ya zance ya je ya koyo wani abu mara kyau ya shigo da shi gidansu. Babu shakka rashin damuwa da shigar da sha'anin addini a cikin karantarwa ta 'ya'yanmu a makarantu ya taimaka ƙwarai da gaske wajen lalacewar tarbiyya. Idan ana so a rusa kowace irin al'umma ne, to babu hanya mafi sauƙi da za a rusa ta sai hanyar rusa mata tarbiyya. In aka rusa tarbiyyar kowace al'umma ce a rusa ta, don ko babu wata al'umma da ta ci gaba sai da ta samu kyawawan ɗabi'u a cikinta, sannan wannan al'umma ta kafu, sannan al'umma ta samu ci gaba. Idan muna so mu samu ci gaba, to dole sai mun juyo fannin tarbiyya. Mun gyara tarbiyya a gidajenmu, mun gyara tarbiyya a makarantunmu, mun shigar da tarbiyya cikin dukkan wani motsin. Manya-manyan shika-shikan tarbiyya waɗanda ba zai yiwu ba wata al'umma ta ci gaba sai da su, a yau za mu ga cewa a cikin al'umma mu kullum suna ja da baya, suna ja da baya, suna neman su yi wahalar samuwa. Daga ciki akwai gaskiya. Gaskiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka nuna girman kimar gaskiya. Kuma babu wata al'umma da ta ci gaba idan aka cire sha'anin gaskiya a cikin tafiyarta. Gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala ce, ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ku mu'minai, ku yi taqwa, ku kiyaye dokokin Allah, kuma ku kasance tare da masu gaskiya. Gaskiyar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, alaikum bis sidqi, ina horarku da gaskiya. Fa inna sidqa yahdi ila al birr, gaskiya shike ita ke jagoranci zuwa ga ayyukan alkhairi. Ayyukan alkhairi kuma su suke jagoranci zuwa ga aljanna. Annabi ya ce mutum ba zai gushe mai gaskiya ba yana kirdadin gaskiya har sai an rubuta shi mai yawan gaskiya siddiki a wajen Allah. Wannan gaskiya a yau tana neman ta ɓace a cikin mu, sai wane da wane. An ɗauko wasu nabi'u waɗanda suke kishiyantar gaskiya an maida su su ne ɗabi'un da ɗan adam yake ado da su. Ba namiji, ba mace, ba babba, ba yaro, ba shugaba, ba talaka da ake shugabanta. Kowa da kowa yana ganin ba zai samu ci gaba a harkokinsa ba sai ya haɗa da ƙarya, sai ya haɗa da yaudara, sai ya haɗa da makirci, sannan ya iya samun abin da yake buƙata. Ta ina al'umma za ta ci gaba idan ya zanto ɗabi'ar gaskiya tana neman ta ɓace a cikinta? Ba za ta taɓa ci gaba. Daga cikin ɗabi'u waɗanda su ne asasi wajen gina al'umma akwai amana. Amana nan da Allah ya girmama ɗan adam a cikin halittunsa duka, ba wani halitta da take iya ɗaukan amanar Allah subhanahu wa ta'ala sai ɗan adam. Lokacin da Allah ya bujuro da amana da sammai da ƙasa da duwarwatsu suka ce ba za su iya ba, suka ji tsoro, ɗan adam ya ce zai iya, Allah ya ɗora masa. Wannan amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta muminai da ita. Amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta muminai waɗanda za su gaji aljannar Firdaus, wanda ita ce mafi ƙololuwar aljanna. Allah ce walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, su ne masu kiyaye amana. Amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni kowa ya ɗauki amana, to ya sauke ta, ya dangana ta ga masu ita. Inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Amma a yau muna ganin yadda mutane suke mu'amala da juna, babu amana a tsakaninsu. Kowa yana jin tsoron kar ɗan uwansa ya ha'ince shi, kar ɗan uwansa ya ci amanarsa, saboda amana ta yi ƙaranci. Muka zama kamar yadda ya zo a cikin hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, wanda Imam Muslim ya ruwaito, yake cewa za a wayi gari mutane suna mu'amala a junansu amma ka kasa samun mai amana, har ta kai ana cewa ai a cikin gari kaza, a cikin mutane kaza, akwai wani mutum yana nan mai amana, wato har ya zanto mai amana wani mutum ne da za a rika labarinsa saboda karancinsu. A yau abin da muke gani kenan a cikin rayuwarmu. Amana ta tafi. Ta yaya al'ummar da ta rasa amana da yarda da juna ta yaya za ta ci gaba? Ko kaɗan ba za ta ci gaba ba. Daga cikin abin da yake sa al'umma ta ci gaba, ka so wa ɗan uwanka alkhairi. Ka amfanar da mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ɗayanku ba zai zama mumini ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alheri. Har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alheri, sannan zai zama cikakken mumini. Arwari ibn Hibban, wannan riwaya sahihaini ce daga hadisin Anas. Arwari ibn Hibban maiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutum bawa ba zai cika hakikanin imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa. Wannan ita ce kamalar imani. Musulunci shi yake mana wannan tarbiyyar. Amma a yau ka duba ka gani yadda muka koma, kowa kansa ya sani, kowa maslaharsa ya sani, kowa buƙatarsa ya sani. Idan buƙatar mutum za ta biya, to ta kowa ma ta lalace. Idan buƙatarsa za ta biya, duka irin rantsi da wahala a shiga babu abin da ya dame shi. Tunaninsa kawai shi ya zai cimma buƙatarsa. Baya tunanin ya samu wani abu na kamala ya taimaka wa ɗan uwansa. Nabi yana cewa ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas. Wanda Allah ya fi so cikin mutane wanda ya fi amfanar da mutane. Amma yau mun waye gari, kowa kansa kawai yake so ya amfanar. In ya faɗaɗa ya shigar da iyalansa, danginsa na kusa. A kan buƙatarsa kuma babu abin da ba zai iya yi ba. Ko da duk al'umma za ta waye gari tana wayyo wayyo tana kuka, shi dai buƙatarsa kawai ta biya. Wanda muna ganin abin da yake faruwa a cikin al'umma muke nan. Ta ina ne al'umma za ta ci gaba? Ta ina ne al'umma za ta zama al'umma da za a yi alfahari da ita? Idan ya zanto wannan ɗabi'a ita ce ɗabi'arta. Ta watsi da ɗabi'ar kyakkyawar kyakkyawar. Yana daga cikin abubuwa irin waɗannan da dama waɗanda yau al'umma take kuka da rashinsu. Suka yi ƙaranci, suke ta rugujewa, suke ta lalacewa a cikin al'umma. Babu tausayi, babu wafa'i. Wai mutum ka yi masa alheri ya mayar maka da alheri, sai dai ka yi masa alheri ya mayar maka da tsiya. An waye gari babu taimakon juna, babu tausayawa juna, babu jin ɗawainiyar da take kanka. Ka ɗauka ɗawainiya ce da Allah ya ɗora maka ta shugabanci. Ka riƙe wannan shugabancin don Allah, ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka, ba ma jin wannan. Kawai kowa ya ɗauki ɗawainiyar al'umma, je ki kawai wani abu ne na maslaharsa yanzu ya same shi. Kawai buƙatarsa ce a gabansa. Ta yaya al'umma za ta ci gaba? Ta yaya al'umma za ta ɗaukaka a irin wanda irin wannan ɗabi'a? Saboda haka dukkan wasu kyawawan ɗabi'u al'ummarmu yau tana baya-baya da su, tana ƙara nisantarsu. Ba don komai ba, saboda mummunar tarbiyya da ƙasashen yamma suke watso mana. ‘Ya’yanmu za su je ƙasashen Turai maimakon su je su koyo gaskiya da amana da cika alkawari, su koyo wasu abubuwa da za su zo su amfanar da al'ummarsu. Sai su koyo miyagun aƙidu, miyagun ɗabi'u, su za su zo su kawo al'ummarsu. Ba za ka ga ya dawo ya zama mai gaskiya ba, mai amana, a'a. Sai dai ya je ya koyo wasu miyagun ɗabi'u, zo yana yaƙin al'ada, yana yaƙar al'adarsa, yana yaƙar addininsa. Shi ne abin da zai koyo a can. Shi ne abin da zai koyo a can. Saboda haka in ya je can, zai ciwo wannan ƙazantar ya zo cikin al'ummarsa ya kasa yadda ita. Ta yaya al'umma za ta ci gaba haka? Saboda haka dole ne al'umma ta tashi tsaye wajen ta yi yaƙi da miyagun ɗabi'u. Kowane gida su tashi su ga cewa, mai gida ya tashi ya ga cewa ya ba da kyakkyawar tarbiyya a cikin al'ummarsa. Kowane rukuni na al'umma ya tashi ya ga ya yi wani hoɓɓasa wajen yadda za a samu kyakkyawar tarbiyya. Hakanan hukumomi, hukumomin ilimi da dukkan wata hukuma daga sama har ƙasa su tashi tsaye wajen gyara tarbiyya da kyakkyawan ɗabi'u. Amma idan ba haka ba, to al'umma ba za ta yi ta rugujewa ne, za ta yi ta rushewa ne. Babu ta yadda za a yi a samu ci gaba idan dukkan waɗannan ɗabi'u kyawawa da musulunci ya zo da su ba ma tare da su, mun bari sun kubuce mana, mun musanya su da wasu miyagun ɗabi'u. Tasabbiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, mu bar abin da yake alkhairi mu watsar da shi mu ɗauki wani abu kaskantacce mu yafa mu ɗauka ci ne ci gaba. Saboda haka wajibin tarbiyya ba a kan mutum ɗaya yake ba, wajibin tarbiyya yana kan al'umma ne duka. Saboda haka wannan riddar da muke fama da ita ta fuskar tarbiyya dole ne sai mun tashi mun yi gara. Kowa da kowa ya ba da gudunmawarsa ta ɓangaren da zai iya. Babu gudunmawar da ta kai ka bayar da ita a aikace, a gani a aikace, wannan ya fi komai tasiri. Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana zukatanmu, ya gyara mana al'ummarmu, ya gyara mana ƙasashenmu, ya gyara mana ƙasarmu Najeriya. Waɗannan bala'ai da masifu da muke ta ji da tashe-tashen hankula da kashe-kashe da satar mutane da ake ta fama da ita, kullum ka tashi ka ji cewa an kai hari wuri kaza, an sace yara mata, an sace kaza, an sace kaza. A yau ɗin nan a Niger State sai da aka sace 'yan makaranta, banda wanda aka yi na keɓe, wanda har yanzu suna nan a hannun 'yan ta'adda ba a karɓo su ba. A yau an waye gari a ƙasar a jihar Niger, an kuma sace wajen yara 38 'yan makaranta, banda waɗanda ake kai musu hare-hare, wasu ma ba a jin labari. To kuma haka abin yake ta ƙaruwa kullum, muna ganin 'yan shaye-shaye kullum suna ta ƙaruwa, 'yan sace-sace, 'yan ƙwatar waya, 'yan haurawa gidaje suna kashe matan aure, kullum abin da muke ta jinkina. Me ya jawo mana taɓarɓarewar tarbiyya? Tarbiyya ba za ta gyaru ba kuma sai ka sanya wa zukata addini. Addinin da hukumomi suke guje masa, ba za su sa shi a cikin karantarwarsu ba, ba za su sa shi a cikin kowane irin program ɗinsu ba. To kuma shi ne zai gyara. Dole sai an gaya wa mutane, yara, an haɗa su da Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ba mu tashi ba, to haka nan za mu yi ta zaizayewa, cigabanmu zai yi ta koma, za mu ta komawa cigaba mai haɗari jiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe mu, Allah ya kawo mana ɗauki cikin dukkan abin da ya fi ƙarfinmu, Allah ya iya mana abin da muka kasa, Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana zukatanmu, ya gyara mana gaɓoɓinmu, Allah ya gyara mana gidajenmu, ya gyara mana 'ya'yanmu da matanmu, Allah subhanahu wa ta'ala ya iya mana abin da ya fi ƙarfinmu. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.